sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 21 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya hawa kuma ana iya kama mu a Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Masu na'urar computer kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masuare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Litini 12 ga watan Janairu na shekarar 2018 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai soro da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Hafsat a ba mu kanun labarai.
Sakataren harkokin wajen Amerika Rex Tillerson ya bayyana a yau Litinin cewa cimma yarjejeniya da Koriya ta Arewa kan shirin nukiliyar ta da makamai masu linzami ba zai yiwu ba har sai Koriya ta Arewa ta amince za ta gudanar da shawarwari tsakanin ta da Allah. Haramtacciyar kungiyar Taliban Shiyar Pakistan ta tabbatar yau Litinin cewa mataimakin shugabanta na daga cikin yan bindiga da dama da suka mutu a wani harin da Amurka ta kai kwanan nan da jirgi mara matuki daura da kan iyakar Pakistan da Afghanistan mai famar tashin hankali.
To ma da lakanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa dawowa da shugaban hukumar inshoran kiwon lafiya a Najeriya ya tada da rigitsi a ma'aikatan.
Idan ka tuna wata bakwai da ya wuce baka cikin gidan nan, Allah ya ce zaka dawo. Yau ga ka dawo, tunaninmu zaka yi ka dauki kowa a tafi tare. Shi wanda yayi acting yayi transfer amma mutumin nan ya nuna bai yadda da wannan transfer da ya ba mutanen sai dai su koma.
A can jamhuriyar Kamaru kuwa, yan kudancin kasan ne suka kiftowa bikin ranar matasa da aka saba yi a shekara-shekara ko me yayi zafi?
Kafin wannan abin nan din wannan tashin hankalin da ana daukanta babbar rana kowa zai fita. To amma yanzu an dauka ranan rana ne da aka tsayar da mutanen sabon Kamaru mutanen nan ana da
hawa kuma muna da rahoto akan kiran da daliban jami'ar Adamu Madubo suka yi wa kwamitin mutane 10 da aka nada domin ya duba dalilin wannan hargitsi da makarantar ta samu kanta a ciki. Sai su Aliyu Harande da zai shigo da shirin san ilimi garkuwar dan Adam amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amerika Rex Tillerson ya bayyana a yau Litinin cewa cimma yarjejeniya da Koriya ta Arewa kan shirin nukiliyar ta da makamai masu linzami ba zai yiwu ba har sai Koriya ta Arewa ta amince za ta gudanar da shawarwari tsakanin ta da Allah. Sakataren ya yi magana ne a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da ministan harkokin wajen Misra Sameh Shukri bayan da jakadun suka tattauna akan batutuwan tsaro a yankin da suka hada da batun Libya da Syria tare da hanyoyin kawo zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falasɗinu. Tillerson zai gana da shugaban kasar Masar Abdul Fattah al-Sisi kasancewar Misran kasa ta farko da zai yada zango a ziyarar da yake yi a yankin da za su kai shi kasashe biyar a yankin gabas ta tsakiya. Ziyarar za ta kai shi kasashen Jordan, Turkiya, Lebanon da Kuwait. Ana jin shugaban Masar al-Sisi shine zai lashe zaben kasar bayan da yan takara da za su iya gogayya da shi suka yi sosai suka janye.
A jiya Lahadi ne Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce kasar tashi ta yi mummunar ta'adi ga dakarun Iran da Syria a cikin Syria kuma za ta ci gaba da yakar duk wata takala. Mun samarwa da kowa ka'idojinmu na farmaki kotun ƙara duk wata barazana ba zai canza ba ta kowace hanya. Netanyahu ya bayyana haka ne a fara zaman majalisar ministocinsa. Za mu ci gaba da yin illa ga duk wanda ya yi ƙoƙarin yi mana illa, wannan ita ce manufarmu kuma za mu ɗore a kansa. Farmakin da Isra'ila ta kai ranar Asabar ya zo ne bayan da sojojin sama Syria suka harbo wani jirgin yaƙin Isra'ila samfarin F-16 kuma ya zamo karo na farko da Isra'ila ta rasa jirginta a fagen yaƙi tun a shekarar 1982. Isra'ila ta ce kai farmakin kan muradun Syria da Iran masu yawa ciki har da cibiyoyin kula da yaƙe-yaƙe da garkuwa daga harin na makamai masu linzami. Jami'an Isra'ila masu yawa suka ce bani Yahudun ba za ta lamunta da kasancewar sojojin Iran a Syria ba, zargin da Iran take ta kusanta musantawa.
Haramtacciyar kungiyar Taliban Shiyar Pakistan ta tabbatar yau Litinin cewa mataimakin shugabanta na daga cikin ƴan bindiga da dama da suka mutu a wani harin da Amurka ta kai kwanan nan da jirgi mara matuki daura da kan iyakar Pakistan da Afghanistan masu fama da tashin hankali. Da yake bayar da sanarwar mutuwar Khan Said Sajna, mai magana da yawun kungiyar da ake kira Tehrik-e-Taliban Pakistan, wato TTP a takaice, ya ce an kai hari da jirgi mara matuki ne da asubahin ranar 8 ga watan nan na Fabrairu a yankin Garwak na Waziristan ta Arewa. A yayin da Amurka bata cika takamaimai bayanin kan harin da ta kai da jirgi mara matuka a Pakistan kan 'yan ta'adda ba, majiyoyin kabilu da kuma jami'an tsaron yankin da suke wurin sun tabbatar cewa Sajna da mayakansa na kan komawa gida kenan daga lardin Khost na kasar Afghanistan da ke daura da wurin lokacin da wani makami mai linzami da aka harbo daga jirgi mara matukin ya dira kan motarsu. An yi imanin cewa babban kwamandan da aka kashe din ya buya ne a Khost, kuma yana da alaka da kungiyar Haqqani wadda ake zargi da shirya manya-manyan har-haren ta'addanci kan sojojin kasar da kuma na hadakar da Amurka ke jagoranta. A cewar masu nazarin al'amura, kawar da shi wani babban cikas ne ga kungiyar ta TTP.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka da ke nan birnin Washington DC. Tsohon shugaban Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, ta lashe kyautar lambar yabo ta Mo Ibrahim, lambar da take yabawa shugabanni da suka nuna kwarewa da kyautatawa a shugabancinsu a Afirka. Kyautar ta hada da kudi dala Amurka miliyan 5. Ellen ta kammala wa'adinta a watan da ya gabata, wanda shi ne canjin mulkin demokaradiyya na farko a Liberia tun a shekarar 1944. Uwar gida Sirleaf, wacce kuma ta sami lambar yabo ta Nobel, ita ce mace ta farko da ta taba zama shugabar kasar Afirka a Afirka. Ta yi wa'adi biyu kowanne tsawon shekaru 6, amma kundin tsarin mulkin kasan bai ba damar sake tsayawa takara ba. Dr. Salim Ahmed Salim, shugaban kwamitin bayar da kyautar na Mo Ibrahim, ya faɗa a lokacin da yake bayyana kyautar cewa Ellen ta karɓi shugabanci a Liberia a lokacin da yakin basasa ta gama ragargaza ƙasar, kuma ta yi ƙoƙarin kawo zaman lafiya da gina ƙasar da kuma cibiyoyin demokuraɗiyya. Ya ƙara da cewa duk da nasarar da aka samu tilas a sami wasu kurakurai, duk da haka Sirleaf ta aza tubalin da yanzu za a iya ci gaba da gina Liberia a kai. Yanayin da ya fi zama Liberia ta bunƙasa. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. To yanzu bari mu bude taskar rahotannin da rahoton rikicin da ya kunno kai a hukumar inshoran kiwon lafiya ta Najeriya bayan da aka dawo da shugaban hukumar Farfesa Yusuf Usman bakin aiki. Ga Hassan Maina kai ne da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
Yayin da babban sakataren hukumar inshoran lafiya ta Najeriya, Farfesa Yusuf Usman, ya shiga ofis bayan dakatar da shi na tsawon watanni 8, bangarorin ma'aikata biyu sun samu saɓanin ra'ayi tsakanin masu murna da jinya dakatarwar da masu hamayya. 'Yan sanda sun girke mota a daf da kofar shiga ma'aikatar don tabbatar da doka da oda. In za a iya tunawa, ministan lafiya Farfesa Isaac Adewale ya dakatar da Farfesa Usman tun watan Yunin bara, inda yanzu shugaba Muhammadu Buhari ya dawo da shi bakin aiki, da hakan ya sanya dambarwar ke daukar launin bambancin kabila ko ma addini. Dr. Ahmed Kurfi, jami'in hukumar ne da ke farin cikin dawo da Farfesa Usman.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari a matsayin shi na mai adalci, wanda kuma abun nan ya dame shi, shi dan tallaka yake abun nan, shi sa ya dawo da Professor Usman Yusuf. Ya haska shi, ya ga cewa yana da kwalin nan, yana da experience din nan, yana da cancan nan, kuma mutum ne wanda ke tallaka ne kawai ke gaban shi. Da yazo ya ce shi ES na Eroli, abun da ya dame shi kawai a tabbatar cewa mutum in ya je asibiti zai samu lahiya. Lahiya kuma ba wai irin wanda ka samu ko a lahiya ta gaskiya za a baka magani ba tare da kawo wahala ba.
Mataimakin shugaban kungiyar jami'an kiwon lafiya a hukumar, Usman Halilu Kankiya, bai ji dadin matakin dawo da Usman Yusuf ba.
Kakka zo da niyyar cimma wani mutunci, cin zarafin wani, wulakanta wani saboda damar da ke gare ka a wani lokaci. Idan ka tuna wata 7 da ya wuce baka cikin gidan nan, Allah ya ce zaka dawo. Yau ga ka dawo, tunaninmu za ka dauki kowa
a tafi tare. Shi wanda ya yi acting ya yi transfer, amma mutumin nan ya nuna bai yadda da wannan transfer da ya ba mutanen, sai dai su koma. Sai dai su koma, to idan sun koma inda suka fito, na farko sai da aka ba su takarda kafin su dawo. In kotu ta wanke shi, alhamdulillah sai ya dawo. Kotu na cikin bincike, bata gama ba, a ce an dawo da shi, ina gare kamar an tsallake wani abu.
Wani ma'aikacin kuma, Safiyanu Atta, ya ce matakin shugaba Muhammadu Buhari zai baiwa masu yaƙi da almundahana ƙwarin gwiwa.
Da farko da mu muna jin tsoro, wasu na jin tsoro idan sun ga ana barna ana ta'asa ba su iya fadi saboda gudun za a tozartar da su. Ni an dakatar da ni aiki wata bakwai, babu albashi wanda doka ta aikin gwamnati bata bada dama a yi min haka ba, cewa bayan wata uku idan an same ni da laifi a dakatar da ni a bani albashi na wata uku, sannan a aje ni in riƙa bin rabin albashi. Amma an zalunce mu saboda bamu da uwa a gindin mur'u, an hana mu ko sisi. In man mun je ministry mun bi magana sai a ce wai duba kunan ba kuma lalace ba saboda an dakatar da wannan whistle blowing din da aka fara yi, a ci gaba da yin shi.
Yanzu dai shugaban hukumar Farfesa Yusuf na ganawa da manyan jami'an hukumar don ɗaukar matakan kawar da turjar da ta taso. Ya zama wajibi bangarorin biyu su sasanta don da alamu bakin alƙalamin fasa matakin ya bushe. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A can jihar Adamawa ko ɗaliban Adamu Baddubo ne suka buƙaci kwamitin mutane goma da aka naɗa da binciki musabbabin rikicin da jami'ar ta samu kanta domin daƙile shi. Idan ba haka ba ko a koma 'yar gidan jiya, ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shi da wannan kwamiti na mutum goma, kamar yadda sanarwar da ta fito daga mahukuntan jami'ar ke cewa, na da wa'adin makonni huɗu na bincika musabbabin tashin hankalin da kuma gano waɗanda ke da hannu a wannan rikici wanda ko ya sanadiyar mutuwar ɗalibi guda da kuma jikkata wasu ɗalibai biyu. Baya ma ga wuraren da aka lalata a jami'ar ta Modibo Adama. Yan kwamitin dai sun kuwa da Farfesa Bashir Aliyu a matsayin shugaban kwamiti, yayin da shi kuwa Hamma Aminu a matsayin sakataren kwamiti. Sauran yan kwamitin sun kuwa da Farfesa Joseph Ohunu da Farfesa Jafaru Aliyu, sai Farfesa Aisha Mubi da Dr. Ilyasu Sukku, kana kuma da Dr. Ezra Enoch, sai Dr. Ibrahim Bakari, sannan Dr. Margaret Nadro, sai kuma Mr. Gambo Matubi. To sai dai mako yayin da yan kwamitin ke maso mazama, wasu kungiyoyin ɗalibai a jami'ar sun ko buƙaci yan kwamitin ne da su yi wa lambarin katin tanatsu, tare da hukunta duk wanda ke ma zama musabbabin tashin hankalin Ibrahim Abdul Hafiz da ke ma cikin shugabannin kungiyar ɗalibai musulmi ta MSS a jami'ar. Ya ce muddin ana son gano bakin zarin magance sake akwai irin wannan lamari, to fa labudda sai an hukunta waɗanda ma suka so majawa rigimar ta hanyar yin ɓatanci ga wani addini. Ya ce abin takaici ne da wasu kan fake da batun ƴancin fadin albarkacin baki wajen fadi ko kuma rubuta abin da ka iya kawo husuma cikin al'umma.
Tashin hankalin nan ya samo asali ne game da wani yaro wanda ya ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a irin media chat din na WhatsApp na group na department na Soe. Bayan nan mu kuma matsayin mu na kungiyar musulmai muka ga cewa akwai channel da ya kamata mu bi, muka bi wannan channel din wajen mu sanar da makaranta don ta dau mataki da ya kamata ce ta dauka, kuma tana kan aiki bamu ankara ba sai wani sake wannan ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata department da ake kira chemical engineering. Mutane suka rikice suka ce to su ba su gabin da management tai a kasa ba, bari su dau mataki a hannunsu. Duk da haka bai samu yin kasa a gwiwa ba, muka yi ta kiran mutane a masallatayya a wayoyi kada a fita a zona makaranta insha Allah tana dau mataki akan wannan abu. To bamu ankara ba, shikenan yara suka shiga fashe-fashe da ainihin wato kone-kone, haka muka samu kanmu a cikin wannan matsala.
To amma yako wasu ma na zargin cewa ko shugabannin dalibai ba ku dauki mataki na hana faruwar wannan lamari ba.
Ai ba wai makaranta ba ta dauki mataki ba, tana kai sai dai mutane ne ba su sani ba, kamar mu dalibai ba za mu sani ba, amma tana kan aiki. To ganin haka yara suka fusata suka ce ba su ga mataki da aka dauka ba, sai suka shiga yin wannan zanga-zanga. Amma ba kowa bane ya shiga wannan, dan mun akalla mun cimma burin mu, mun tattara wasu kadan ne daga ciki waɗanda ba su samu sun ji maganganun mu ba, ko ba sanin lokacin da muke ga mutane suka fusata suka fita suka yi wannan aiki.
Shi ma dai da yake zo ka ce Emmanuel Ande ɗaya daga cikin ɗaliban jami'ar Modibo Adama, ya ce abin takaici ne na samun wannan tashin hankali musamman ma a wannan lokaci da ake haramar soma jarabawa ɗalibai.
Those that initiated that crisis are on serious students that they were trying to run away from the exams.
Gaskiya wannan abin takaici ne da hawa wasu masu ke danganta lamarin da batun addini. Ni dai ina gani wasu da ba su yi karatu ba su ne masu kafake da addini domin su kawo hargitsi. In ba haka ba, ai akwai mahukuntan wannan jami'a kuma sun ba da tabbacin gudanar da bincike, kuma har an zauna da shugabannin kungiyoyin addini. Ni ina takaici da abin da ya faru, domin kuwa an maida mana hannu a gogo baya a yanzu, kuma duk wanda ya soma jangolo ta shaidan ne, kuma dole ma a hukunta duk wanda ke da hannu a tashin hankalin, a cewar wannan ɗalibi Emmanuel Ande.
The committee members I have trust in them and they have already called for memorandum for people to submit, and I believe at the end of the day the student will be at the one graduating.
Yamade zuwa yanzu ko dalibi guda babu a jami'ar, yayin da ma jami'an tsaro kuma ke ci gaba da sintiri da masu ido. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ga Najeriya sai kasar Kamaru, inda 'yan kudancin kasar da ke yankin masu magana da harshen Turancin Ingilishi suka ƙi fitowa bikin ranar matasa da ake yi shekara-shekara. Ga Mama Awal Galbar ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A ɓangaren jihohin 'yan awarin Ingilishin kasar Jamhuriyar Kamaru guda biyu sun ƙi fitowa domin su gudanar da bikin ranar matasa wanda aka saba gudanarwa kowane 11 ga watan Fabrairu na kowace shekara. Yau kimanin shekaru biyu kenan da 'yan awara suke ƙin gudanar da bikin domin suna takun saƙa da gwamnatin kasar. Alhaji Abdulkadir mazauni ne a garin Baminda, ga bayanin da ya min a yayin da muke hira da shi ta wayar salula kan yadda al'amarin yake wucewa a birnin na Baminda.
Garin duk kowa boye iyaye kamar su tura yaran su ba she dai su wanda suke maganan Faransan su ne kasan su ma suna nan anan su suka tura yaran su da sojoji suka dauko ma'aikata aka yi. Amma wannan rana ce kafin wannan abin nan din wannan tashin hankalin, da ana daukanta babban rana kowa zai fita. To amma yanzu an dauka ranan rana ne da aka tsayar da mutanen sauran Kamarun mutanen nan ana dama suka sun dauka dama wayo ake musu suna zuwa su yi taro su yi bikin banza. To yanzu suka ce wannan rana ba ranar buki bane anan, ka san wannan abin fatun wancan shekara ma ba yi ba. To shine dalilin kenan, nuna kushi ne wai garin dole ne a zona a yi magana, saboda in aka yi magana aka gane kushin mutane wannan ne shine zai kawo sauki. Amma mutane su yi magana da baki, gwamnati da dauki bindiga ta kashe mutane ba zai yiwu ba. Yan sanda da sojoji kuma da ma'aikatan gwamnati aka dauko su aka yi wannan abin. Mutane kan je wani zan diga maka 90% kan ba fita ba.
Shi ma Alhaji Dan Asabe ɗaya daga cikin masu faɗa aji a cikin kungiyan 'yan awaran.
Ai wannan ba wai boye abu bane ai, tunda abin da ya fara ya tafiya shekara da 'yan watanni. Abin da muke so gwamnati sun shina, gwamnati kuma ta ce ita ba za ta zauna a kan tebur da mu tattauna ba. Kuma akwai a cikin mutanen sashen English din akwai masu ra'ayin sassauci, akwai masu ra'ayin rikau kuma. Kaga a wannan idan wa'annan sun je su sake a je a hankali shauran ba sa yarda abin da ake ciki kenan. To yanzu kuma kamar yadda abin da yake nunawa ainihi majority sun ce ta wannan hanyar za su bi, a da gwamnati za ta dawo kan hanya domin a samu a shirya wannan magana.
To yanzu kenan idan gwamnati ta yarda ta zauna da ku za ku yarda?
Idan gwamnati ta ce to yau za a zo a abin nan, kuma ai akwai conditions da muka ba su sai ta kama mana mutane har yau ma suna kan kama mutane. Dubi abin da ya faru wancan satin da ya wuce a Baminda, sun je sun tsokana da shauransu aka yi haka ɗan sanda ɗaya da su nawa suka harbe, ba sa faɗan nawa suka harbe, suka shiga kasuwa suka dinga dukan mutane, suka dinga dukan mutane a kasuwa suna fasa musu abin nan, suna kwashe kuɗi suna kashe kayan suna tafiya da su. Gwamnati ba ta hana su ba a ce kala a kan wannan. To ya kuka so mutane su rayu? Jiyan nan sojoji aka tura a wurin da za a zo a ce za a yi wannan bikin na 11 February. To wani yaro ne zai fito yana ganin soja shi ba da kanshi ya nisu ya ce zai yi wani abin nan?
Na ne bijin ta bakin gwamnan jihar ko wani jami'an tsaro na wannan jihohin guda biyu, amma wayansu ba ta shiga. Ko da a cikin sanyin safiyan nan ma sai da waɗansu waɗanda ba a san ko su wane ne ba suka halaka jandarmomin ƙasar Jamhuriyar Kamaru guda biyu, kana suka ƙona motar ƙaramin magajin garin Komba kuma suka yi awun gaba da shi, wanda har yanzu haka babu amo babu labarinsa. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Allah 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 hada kanmu a firar kanmu sojuna.
Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 10:18. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can haƙiƙa ba da tangarɗa ba. Allura mai ilimi shike more.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na Asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu duba wasu kaɗan daga cikin matsaloli da ke cimma mafi akasarin iyaye da ma ɗalibai a Najeriya tuwo a ƙwarya. Ganin cewar ilmantar da 'yan ƙasa ba dama ba ce 'yanci ne, da ya rataya a kan gwamnatoci a kowane mataki, ba kamar yadda wasu ke kallon shi ba, kamar alfarma ce ga 'yan ƙasa. Dr. Usman Isyaku na sashen ilimin kimiyyar fasalin ƙasa, wato geography a Turanci, na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, ya yi muna fashin baki dangane da yadda jami'o'i a Najeriya suke tsawwala kuɗin rijistan ɗalibai.
To wannan matsala ce babba, in ya zama ɗalibi wanda yake da hazaƙa ya ci jarabawa shiga jami'a, a kuma shi da kuɗin da zai biya kuɗin makaranta. To amma idan za ka zauna ka yi hasashe ko ka duba bambanci tsakanin kuɗin makarantar Najeriya da kuɗin makarantar wasu ƙasashe ko da nan Afirka, ne za ka ga cewar dai wannan ƙasar ba tana ba da ilimin nan kyauta ba ne. To za ka ga abin da ake karɓa hannun ɗaliban ya fi abin da gwamnatin Najeriya ko jami'an Najeriya suke karɓa hannun ɗalibai. To abin da nake nufi shi ne, duk da muna ganin kuɗin nan suna da tsada, amma idan za ka yi la'akari da wasu ƙasashe za ka gane wannan kuɗin ba wasu kuɗaɗe ne masu tsada da yawa ba. To amma da yake rayuwa tana da wahala a Najeriya, mutane suna da tsananciyar abin nan, akwai talauci sosai, wannan kuɗin kuɗi ne. To matsalar shi ne tsarin yi ba ne mai kyau ba. Ya kamata a ce akwai wani tsari da gwamnatocin jihohi da gwamnatocin da gwamnatin tarayya kanta da gwamnatocin local government za su yi wani tsari cewa duk wani ɗalibi da ya ci jarabawa ya kai wani satin da ya babban mataki za a iya biya aƙalla za a iya ba shi kuɗin makaranta shekara. Kuɗin makarantar nan kuma ba wani kuɗi da yawa ba ne, bai wuce 25,000 ko 30 ko 40 ko 50 a shekara ba, wanda gwamnatocin nan za su iya biya. To matsalar shi ne yanzu abinda na fahimta shi ne wai ilimi ne aka mayar da shi kacokan, aka mayar cewar idan ba ilimin jami'a kai ba, kai ba da ilimi ba ne. Wannan shi ne ya kawo cewar ana rububi, kowa yana rububin ɗansa ko ƙanƙaninsa ko ƙanwarsa ko 'yarsa ya kawo karatu a jami'a ta kowane hali. Amma muka kalli ilimi muka gane cewar ilimi a kowane matakin ilimi ne, kuma akwai sana'ar da za ka koya, akwai irin ilimin da za ka koya da zai maka tasiri a rayuwa, ba sai ka riƙe takardar digiri na jami'a ba. To wannan rububin da ake ma jami'o'i zai ragu, mutanen da za su iya zuwa jami'o'in su kaɗai za su iya zuwa, kuma ya kasance ko ba ka je jami'a ba za ka iya samun ingantacciyar rayuwa.
Mu duba kuma ɓangare ɗaya, mafi akasarin jami'o'i musamman a Najeriya akwai wannan matsala ta kayayyakin aiki, musamman za ka je ka iya tarar da cewar a wajajen ɗakunkunan gwaje-gwaje ko kuma azuzuwa ma babu ainihin kujeru ko waɗansu abubuwa waɗanda suke da matuƙar mahimmanci a wajen karatu. Wannan yana kawo cikas ga ilimi. Wane irin tsari ya kamata a ce gwamnatoci ko kuma jami'o'in Najeriya sun fito da shi wajen inganta tsarin koyarwa ma shi kacokan?
To ina ganin akwai 'yan tsare-tsare kamar haka. Na farko dai kasance ɗaukan yaran da za a yi a kowace jami'a, bai kamata a ɗaukan yaran da za su fi yawan ajujuwan da za su zauna shi karatun ba. Bai kamata ana ɗaukan yara da za su fi yawan ajujuwan laboratories da za su tafi da su experiments ba. To kaga aka fara daga nan, misali a zo a ce a wannan ajin kawai iya tsare shi na mutum 25 ne ko iya mutum 30. Jami'a bai kamata ta ɗaukan ma mutumin da ya wuce mutum 25 a wannan ajin ba. To mu in muka faro ta nan, in aka samu kamar shekaru 5 ko 6 ko 7 za a rawaye jami'ar, zai kasance mutanen ba su da yawan da zai zama kayan aikin zai musu karanci. Da dai kenan. Da biyu kuma gwamnati ya kamata ta ƙara kasafin budget da ake yi na kowace shekara a ɓangaren ilimi. Bakan da Allah, idan har mun ɗauki ilimi yana da amfani, wannan kasafin kuɗin da ake ba ilimi ya yi ƙaranci sosai, ya kamata a ce a ƙara shi. Misali yanzu a ce kasafin kuɗi na bana, wataƙila gwamnatin tarayya ta ware kawai kashi 7 ne ko kashi 8 ko kashi 9 cikin ɗari. To idan har da gaske muke muna magana akan ilimi, ya kamata mu ƙara shi ya zama kashi 15 ko kashi 20 cikin ɗari. Kuma idan muka yi wannan ba wai ne shekara ɗaya ba kawai, na ɗauki kamar misali wani tsari na shekara 10. Ce kowane irin kasafin kuɗi kashi 15 ko 20 na wannan kuɗin zai tafi wurin ilimi. So za ka ga canji a al'amuran Najeriya matuƙa idan muka yi wannan.
Akwai matsala muhimmiya wanda take cima mutane tuwo a ƙwarya, musamman waɗansu iyaye a nan Najeriya. Wannan matsala ta sabunta manhaja. Za a ga cewar a mafi akasarin jami'o'in Najeriya za a iya ɗaukan manhaja ɗaya ana amfani da ita sama da shekaru 10, sama da shekaru 20, waɗanda ba a sabunta su su yi daidaito da zamani. Wannan wani illa yake haifarwa?
Ita wannan ba karamin illa ba ce ke haifarwa, saboda maganar manhajar nan babban magana ce. Yanzu alal misali, na yi karatu a Najeriya, ni na yi karatu a Ingila har sau biyu. na gane cewar akwai ajin da muke koyarwa na dalibai inda kowace shekara ce mun canje manhajar abin da zamu koyarwa da yaran nan. A wannan abu bane muna dubawa muga cewar a wannan lokacin wani irin al'amari ne yake dauka hankalin mutane a duniya, ina hankalin mutane karkata a duniya, sai mu tafi nan gurin sai mu dauko wannan abubuwan sai mu zo mu saka ma yaran a koya musu. Yadda idan suka gama suka fita zai zama ilimin da suka samu yayi daidai da al'amarin da yake faruwa a wannan fannin nasu a duniya.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawar. Muna mika godiya ta musamman ga bakon namu Dr. Usman Isyaku na sashen ilimin kimiyyar fasalin ƙasa, wato geography a Turanci, na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Sai kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga sakonin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Sakonmu na farko na isuwan da yallafa ki ne yace bangarorin Kwankwasiya da Gandujiya a jihar Kano, dan Allah ku kai zuciya nesa, ku sasanta takun sakar da ke tsakaninku domin ciyar da jihar ku gaba. Sai kuma sako na gaba yace salam VOA Hausa, muna kira ga ministan man fetur din Najeriya da yayin murabus matukar ba zai iya kawo ƙarshen wahalar man fetur din da ƴan Najeriya ke fuskanta ba. Sako daga Bala Muhammad Dambam da Malam Usaini Dangote da magaji Alaska ta Shermagar Yakumo. Sai kuma sako na gaba yace assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Hakika shawaran rushe kananan hukumomi a tsarin gwamnatin Najeriya da gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasiru Ɗan Rufai bayar ayi hakan ba daidai bane, kuma mu talakawan Najeriya ba ma goyen bayan wannan shawarar. Sako daga Mansur Baba Wuri na fada.
To madalla, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a takaice.
Jami'an bincike da aikin gaggawa a Rasha sun bincike wani fili mai cike da kankara a yau Litinin a bayan garin birnin Moscow, inda suke neman barbashin wani jirgin sama da ya fado a jiya wanda ya kashe mutane 71 da ma'aikatan jirgin da kuma kananan yara 3. Fasinjoji guda 65 ne suke cikin jirgin, waɗanda shekarunsu ya kama daga shekaru 5 zuwa 79. A cewar wata takarda da ma'aikatar aikin bada agajin gaggawa ta Rasha ta fitar, amma bata bayyana asalin kasashen mutanen ba. Ma'aikatar ta bayyana cewa fiye da mutane 400 da motoci 70 aka aika wajen da hadarin ya auku. Kuma shugaban kasar Vladimir Putin ya bayar da umarni da a kafa kwamiti na musamman domin binciken abin da ya yi sanadiyar hadarin safirin Antonov mai lamba AN-148 jim kadan bayan tashin shi. Ana zargin tana yiwuwa ajizancin dan adam ne ko matsalar inji, da kuma matsalar yanayi na daga cikin dalilan da ake zargin suka haddasa wannan hadari, a cewar hukumar binciken Rasha, kuma ba su faɗi ayyukan ta'adda a cikin abubuwan da ake zargi ba. Tsohuwar shugabar Liberia Ellen Johnson Sirleaf ta lashe kyautar lambar yabo ta Mo Ibrahim, lambar da take yabawa shugabanni da suka nuna kwarewa da kyautatawa a shugabancinsa a Afrika. Kyautar ta hada da kudi dalar Amurka miliyan 5.
To madalla, da take tutun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, amma idan an jima a cikin shirin mu dare, muna son ku kira mu domin ku bayyana muna ra'ayoyinku game da shawarar rusa kananan hukumomi da kwamitin sake fasalin Najeriya ta bayar. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Hafsat Bello dan mai soro da ta taimaka domin gabatar da shirin, da Julie Gresham ta bada umarni da injiniyan mu Rob McLean, ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa. Domin ku yanzu haka ga Usman Ahmed Kabara nan da tawagarsa za su gabatar da shirin yau da gobe. Ai sauraro lafiya.